إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادوا وانا مسلا شميع البركة عيو 28 ga watan Ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da nawa 7 ga watan hudu insha Allah miladiya 2024 a daidai wannan lokaci da muka saba haduwa don tafsirin alqur'ani mai girma a cikin darelan wannan watan na Ramadan mai albarka. Muna roƙon Allah Ubangiji ya samu cikin waɗanda zai wa afuwa.
Amin.
Allah Ta'ala ya yi mana afuwa.
Amin.
Ya gafarta mana kurakuranmu.
Amin.
Da laifuffukanmu da gazawanmu.
Amin.
Sannan kamar kullum muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta wa mahaifanmu.
Amin.
Da mahaifan mahaifanmu.
Amin.
Saboda mahaifiya ta take cewa ya kuke wa mahaifanku kawai su kada ya addu'a mu mahaifa wata ya kawai jira mahaifan mahaifan mu insha Allah waɗanda suka rasu kuma waɗanda suke nan da rai ba su da lafiya Allah Ta'ala ya ba su lafiya
amin
waɗanda kuma suke nan da ransu da lafiya su Allah Ta'ala ya ƙara musu lafiya
amin
ubangiji Allah ya sa su cika da imani
amin
haka nan kuma muna roƙon Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu waɗanda duk suke da buƙatu na alkhairi Allah ubangiji ya biya musu buƙatunsu akwai waɗanda suke da buƙatu dangane da 'ya'yansu wasu dangane da matansu wasu dangane da kasuwancinsu buƙatu dai ga su nan masu yawan gaske kowa yana da buƙatar da yake so Allah Ta'ala ya biya mishi Allah ubangiji ya biya wa kowa buƙatar sa alkhairi Allah ubangiji ya hada mu isa da mu da dukkanin alkhairi ya kuma raba mu da dukkanin sharri akwai ɗaya daga cikin mu ma da yayi kwangila ta kuɗi masu yawan gaske kuma kuɗin sun gagara fitowa ina roƙon Allah ubangiji ya fito masa da su akwai waɗanda ba su da lafiya wasu a tafiye wasu ma suna kwance muna roƙon Allah ubangiji ya ba su lafiya
amin
mu kuma da muke da lafiya Allah Ta'ala ya sanya wa rayuwar mu albarka
amin
kuma ya sa mu gama da duniyar nan lafiya
amin
to kamar yadda muka sani dai dama yau ita ce ranar da muka tsara cewa insha Allah za mu rufe wannan tafsirin don haka malam zai karanta mana alqur'ani amma ba dan za mu yi tafsirin ba sai dan akwai abubuwan da ya kamata a ce mu tattauna a kan su waɗanda sun shafi idi da sauran abubuwa kun san da can idan aka rufe karatu idan malam Musa Hashim Allah Ta'ala ya yi masa rahama da gafara idan ya rufe karatu da kuma kashe gari ana gobe sallah sai malam Haruna Hashim Allah ubangiji ya ƙara mishi lafiya shi kuma sai ya zo ya zauna ya yi maganganu akan abin da ya shafi zakatul fitr da idi da ladubbansa da sauransu kashe gari kuma sai a fita idi to don haka mu sai na ga ya kamata mu yi amfani da wannan ranar sai a yi waɗannan 'yan bayanan waɗanda suka shafi tunatarwa na ladubban su kansu fita idin da zakatul fitr da sauransu albashi idan shi kuma malam ya ƙara so akwai ita gaskiyar lacca da zai mana Allah sai kuma mu yi addu'a a mu rufe karatun. Babu shakka ɗan uwa sun yi kokari matuƙa Allah Ubangiji ya saka kowa da alheri. Allah Ta'ala ya biya wa kowa da gidan aljanna. Sannan za mu dawo tafsiri insha Allahu Juma'a farko ta watan Zulƙa'ada. Juma'a farko ta watan Zulƙa'ada zai kama kenan ina tsammanin 10 ga watan April March. Insha Allah 10 ga watan April May. April May. Zulƙa'ada. Juma'a ta farko ta watan Zulƙa'ada insha Allah. Ana ga watan kamar zai kama kenan ranar Alhamis. Haka nake tsammani a kullum to kalandojin da na rubi. So kenan kashe gari kuma zai zama ranar Juma'a. To a lokacin da mu dawo tafsirin Alƙur'ani shi kadai tukunna kafin sauran littattafai kuma baya za a dawo insha Allah. So abinda muka yi na daidai a tafsirin da muka yi a wannan shekarar Allah Ubangiji ya sa mu sha albarka. Wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna roƙon Allah Ta'ala ya yafe mana. Ubangiji Allah ya sa mu manta kuskuren ma kwata-kwata. Mu Allah Ta'ala ya nuna mana mu gane kuskuren don mu gyara. Wanda kuma suka saurara Allah Ta'ala ma ya sa su manta shi. Wanda kuma muka yi daidai to muna roƙon Allah Ubangiji ya karɓa mana ya ba mu ladan gabaki ɗaya. Shi ya sa muke ta roƙon Allah in kunna muhsinin fa thabbitna wa in kunna muqassirin fa aslihna. In duk abinda muka yi daidai ne to Allah Ta'ala ya tabbatar da mu akan daidai ɗin. Idan kuma akwai inda muka tawaye ko muka gaza muna roƙon Allah Ubangiji ya gyara. Malam ya zo Allah ya saka daga alkhairi ya da sani da zuwa. Wato abu na farko dangane da Idi mun sani an shar'anta yin Idi din a garuruwa har da ƙauyuka ma inda akwai liman da mutane za a iya yin Idi. To a wannan rana ta Idi kamar yadda muka sani tun daga daren Idi shari'ar musulunci ta shar'anta waɗannan kabarbaran. Kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd. Saboda faɗin Allah Ta'ala wa litukmilu al'idda wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wannan shine abu na farko. Waɗannan kabarbarin kada a manta da su. Lalle sunna ce ta maki alayhi salatu wassalam. Mene? Mana zai karatu ina sani. Ba manta ne ba gaci ba. Zai yi karatu. Yau. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin su. Ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalam kare ya kuru yawmal fitr fa yukabbir hatta ya'ti al-musalla. Hatta ya kudi as-sala. Annabi na yin wannan kabar. Saboda haka kana zaune a gari kana balaguro kana kaza din da kake dai inda ka ce gobe sallah da kuma ranar sallah din ana buƙatar wannan kabarbara. Ko anan ma akwai abu na sabani da ya kamata mu sani. Yanzu kun ga Abu Dawud Ali Az-Zahiri Al-Asfahani shi yace dole ne ma waɗannan kabarbara saboda wannan ayar da muka karanta ta cikin suratul Baqara. Amma kun ga Abu Hanifa shi ta yi kwata-kwata ma ba a shar'anta yin waɗannan kabarbara. Kun ga sabani ne a kuruwa. Amma sauran mazahib din Malikiyya da Shafi'iyya da Hanabila su suna ganin mustahabbi ne abin so ne. Ana so lalle-lalle tun daga daren Idi din har zuwa aje liman ya zo ana da buƙatar a yi ta yin waɗannan kabarbara. In kuka kula da yawa daga cikin ibadoji idan an gama su to akwai wasu ambaton Allah da ake yi. sallah kamsu salawat in an gama akwai azkar aikin haji idan an gama akwai ambaton Allah ta'ala ko Allah ubangiji ya ce in an gama aikin haji fadhkurullaha indal mash'aril haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi min adh-dhalin to haka nan shi ma azumi idan an gama to akwai wadannan kabarbarin da za a bi shi da su wanda duk suna cikin wato iktirafi da ni'ima ta Allah ta'ala wanda yawa bayi har Imam al-Bagawi al-Hafiz al-Bagawi yana cewa yana daga cikin sunna a bayyana wadannan kabarbarin tun daga daren idi wannan wanda yake zauna a gida zai yi wanda yake kan tafiya balaguro zai yi a gidaddaji da masallatai da kasuwanni har kashi gari a fata fili wajen fili idi har zuwa lokacin da liman zai zo haka waɗannan kabarbarin sunna ce ta maka da salatu wassalam da kuma ya kamata lalle a raya su abu na biyu malamai sun tabbatar da cewa abu ne mustahabbi mutum yayi wanka a ranar idi kuma ya dan sanya kaya masu kyau wankan da ake yi wanka ne irin da janaba kawai niyya ce take bambantawa shi kuma wankan janaba mun sani sifa biyu gare shi akwai sifa kamila akwai kuma sifa wajiba sifa wajiba shine ka jika ko ina jikinka da ruwa da niyyar janaba ko da niyyar haila ko da niyyar daura harami ko da niyyar shiga maka ko da niyyar idi ko da niyyar juma'a da aka wankan iri ɗaya ne amma niyyar ce take bambanta su sannan an so mutum ya sa ɗan tufafi masu kyau masu tsafta idan ya samu a ce mutum ya saka sabbin tufafi wannan babu laifi amma ba dole ba ne aka ce dole mutum sai ya sa sabuwar riga an gane ya kamata mu riƙa tarbiyyantar da kanmu a kan irin waɗannan abubuwa idan kana da hali kai sabuwar riga kai sallah masha Allah haka ake so in ba ka da shi kada ka rena wannan rigar da Allah ubangije ba ka sa ta ka taho masallaci da ita kana kwambo kana jin daɗi a wata rana kuma Allah ubangije zai kore ba annabi sallallahu alaihi wa sallam wata jabba ce yake da ita kawai tana nan a je ranar idi sai ya ɗauka ya sa a wata sabon riga a nufin sallallahu alaihi wa sallam mun gane don haka kada mu ɗauka cewa abu ne wanda yake mai na dole ko dole sai ka sa sabon riga har mata da yara kanana ya kamata ake tarbiyyantar da su a kan wani lokaci a ce kawai ba za a yi ba mun fahimta da yadda za su je su zo a ce ba za a yi ba saboda su rika sanin cewa ba komai ba ne ake nema ana samu a duniyan nan yau to haka ake son mutum ya fita har da mata ana son su fita su ma amma mata ana son su fita da tsari wanda yake mai kyau amma ki alayhi salatu wassalam ya faɗa dangane da zuwa masallaci malakansu salawat ya ce la tamna'u ima'an la'i masajidillah wal yakhrujna tafilatin kada a hana mata bayan Allah zuwa masallaci da kamsu salawat to amma in za su fita kuma su fita tafilat wato su zama sun lullube ko ina kada su bayyana adansu da sauransu na uku duk wanda zai fita idi musamman na karamar sallah shine wannan idin da yake gabanmu mustahabbi ne dan ci wani kafin ya fita annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan ci dabinai to idan mutum ya samu dabino sai ya ci masha idan babu dabino ya samu dumame sai ya samu wani shayi ko wani ko lukunu sai ci shi annabi sallallahu alaihi wa sallam dabino a wurin sa abinci ne ko kuma dabino ba abinci bane to gaskiyar magana ce yawa saboda ka mu abinci a gurin mu shine dumame ko abinci ne to amma idan ka ce sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci dabino sai ma ka ci dabino masha Allah ka dai ci wani abu kafin ana son ka ci wani abu kafin a fita idin babbar sallah shine yake son a kama baki har zuwa lokacin da za a dawo daga shi na hudu yana da kyau waɗanda suke musulmi wato kamar abu ne mai ƙarfi sosai a shari'ar musulunci cewa lallai a fita da ƙanana da mata da sauransu da zarari da budurwoyi da sauransu da abu wannan abu ne wanda ke akid a musulunci maki alayhi salatu wassalam ya gaya wa mata har suka ce to ai wata cikinmu ma bata da jilbab ɗin da za ta fita da shi bata da hijabi annabi ya ce mai hijabi biyu ta arawa wadda bata da hijabi sannan har waɗanda suke al'ada da aka ce duk su fita su je waɗanda suke al'ada sai zama na san ɗan keɓance gefe guda a lokacin da ake gabatar da sallah to wannan sunna ce kuma mutanenmu sun fahimci wannan sunna ɗin to sai dai a ɗamfare da wannan sunna ɗin kuma akwai wasu mulahaza da ya kamata mu kula da su kun ga dai na farko yanzu ɓarayi sun yawa kuma suna amfani da irin waɗannan damammakin don su cutar da mutane yanzu sace-sacen da aka yi daga lokacin da aka fara tarawih har zuwa lokacin da aka fara tahajjudi Allah ne ta'ala ya san kawai iyakarsu to haka nan wani fa zai samu damar tafiya idin nan ne shikenan yanzu ya yi abin da zai yi to al'umma ya kamata a kowace unguwa su yi tsari mai kyau har su kansu matan ya kamata su shiga hankalinsu yawwa kamar sallah ce mutum ba yi da ruwa amma in ya fita ya tafi ya je ya ɗauko ruwan da zai yi alwala kafin ya dawo za a mishi sata malamai suka ce ya zama sai kare dukiyarsa ya yi taimama ya sallarsa ba ga dan kawai kana son musulunci ba kuma haka aka ce ka zama baka da wayo baka da dabara mun fahimci wannan yau so sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle a yi amma kuma mu kula da halin da muke ciki sa'annan kuma shekul islam ma yana cewa wannan shine abin da aka rinjayar dangane da kamar wajabci akan ayan daidai kunmu lalle a fita masallacin idi musamman maza waɗanda suke da iko sosai lalle ana da buƙatar a fita masallacin idi to abin da aka ce a fita da ƙananan yara da mata har da ma waɗanda suke haila to kai da baka haila kuma lafiyar ka kalau da me za ka ce ba za ka je idi a lalle ya kamata ya zama wajibi a je na biyar a gurguje shi ne ita sallar idin nan kamar yadda muka sani babu kiran sallah kuma babu iqama kuma ba a yin wata nafila kafin ta ko kuma bayan sallar idi wannan shi ne abin da sunna ta tabbata idan ɗan kama za a yi sallar a masallaci ne kamar lokacin damina ruwa ba zai bari a yi sallah a fili ba mun ga dole za a shiga masallaci a yi to a wannan lokacin wanda ya zo sai ya yi tahiyatul masjid mun gane wannan yau amma wani ɗan ƙaƙale ya zo ya kama nafila a wannan ranar to wannan dai bai yi dace da karantawar maki alayhi salatu su sahabbai haka suke zuwa su zauna su jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma yana zuwa kawai sallah ake fara a cikin wannan suna ganin don annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ai bai ce kar ayi ba to haka ne amma kuma su waɗanda suka fi mu kusa da maki alayhi salatu wassalam kuma da su ne aka shar'anta wannan abu su ba su fahimci wannan fahimtar ta ka ba haka abin da yake daidai kenan sai ai hakuri dangane da waɗannan nafilfulai na shida ana son a ɗan yalwata wa iyali a ranar idi yawa a ɗan yi girki mai daɗi kuma a ɗan dai yalwata musu yawa ba su yi wasanni da sauransu kowa dai ya san cewa yau sallah ce don wasu guje-guje da yara za su yi da sauransu da ƴan waƙe-waƙensu duk a bar su a ranar kar a takura musu sun sani wata ranar idi annabi sallallahu alaihi wasallam ko nana Aisha take cewa maki alaihi salatu wassalam ya shigo ya tarar da wasu 'yan mata guda biyu suna wake-wake sai ya samu guri ya kwanta ya kishingida sallallahu alaihi wasallam shi dai ba yana kallon su bane ya juye fuskar sa yana kallon gefe guda su kuma suna can suna wake-waken su to sai sayyidina Abubakar ya shigo da ya shigo sai ya harari na Aisha irin ya zai ta bari yara su suna wake-wake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a kunci a guri guda yake ce dai ta mimaratu shaytan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari a rika yin wadannan wake-waken a duka hura algaita shaitani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juye yake da ahuma yace ka bar su su walwala domin kada mutane su dauka mu ba mu da wata rana da za mu dan sakata mu wala mun gane yau wadannan ruwayoyi suna da yawa malamai sun yi maganganu da yawa akan su rana ce da ake son a bar kowa ya dan wala rana ce da ake son a dan yalwata wanda yake da dama lalle lalle a san cewa ana sallah wannan tuwon sallah da ake yi da sauran su a ita rarrabawa a ruwa abu ne da ya dace da karantarwar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan na bakwai akwai gaishe-gaishe abu ne mai kyau sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun hadu ranar sallah suna cewa taqabbalallahu minna wa minka taqabbalallahu minna wa minka ko taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wannan dai abu ne mai kyau Allah ya karba mana Allah ya karba mana da ake ta yawan cewa abu ne mai kyau sannan abu na takwas shi idi dama ce ta mai tsadar gaske da ya kamata a ce an yafe wa juna an yi afuwa a kan duk 'yan kurakuran da yake tsakani kuma dama ce ta a yi a sada zumunci sosai sada zumunci a yi talakoki waɗanda ba za su yi ba su da abin da za su ci a taimaka musu a wannan shi ya sa ma a wannan idin aka shar'anta lallai a yi a ba da zakatul fitr sunna ta tabbatar da zakatul fitr za a ba da sa'i daya na abinci mun gane wato ga wanda yake da dama wanda bai da dama ba a dora masa dole ba wanda ba shi da dama to shi kenan dazu na ji wani malami yana ba da fatawa kuma malaminmu ne ba yadda za a yi yana cewa wanda bai da dama sai ya hakura in ya samu nan gaba sai ya ce a cikin shekarar da ya wata 11 ko 12 lokacin da ka samu sai ka ba da sa'i daya naka an ka samu ka ba da na matarka haka dai ya ce mun fahimci wannan haka ya faɗa kuma na haka ya tumuku wannan ne don kuma za ku gani saboda mutanenmu suna san irin waɗannan abubuwa za a yi ta yaɗa shi har sai ya trending kowa ya gani yawa amma dai abin da muka sani kuma wanda shi ne malamai suka ɗora mu a kai shi ne za a ba da zakatul fitr ga wanda yake da iko wanda yake da dama tun daga ma farkon goma ta ƙarshe din nan har zuwa lokacin da za a fita idi da zarar an fita idi shi kenan maganar ta kare mun fahimta wato idan an fita idi bayan an dawo ka bayar ba zakatul fitr ka bayar ba ka dai ba da sadaka mun fahimci wannan kamar yadda wanda ya daura wanda ya yanka layyarsa kafin liman ya yanka shi ma ake cewa ya ci balangu amma ba layyaye ba to haka nan wanda bayan an dawo daga idi sannan ya samu ya bayar to shi ma wannan ya dai ba da sadaka ne amma ba zakatul fitr ba mun fahimci wannan amma ake alayhi salatu wassalam ya faɗa cikin riwayar Tirmidhi cewa azumin mutum yana tare to har sai in ya fitar da zakatul fitr to amma Allah ubangiji ya ce fattaqullaha mastata'tu idan baka da shi ba ta kura ba idan baka da shi kada ka takura kanka idan zaka iya rance kai kuma ba tare da kashi da cikin wani hali ba to babu laifi amma in ka san in kai rancen ma zaka fada cikin wani hali to kai ma ka shiga cikin wanda za a ba mun gane sa'i dai ne yake bayarwa sa'i dai shine mudunnabi hudu ko yawa ko kuma ayi amfani da tafin hannun da ba kato can ba kuma ba dan karami ba in aka yi haka sau hudu an samu sa'i guda to shikenan an bawa mutum daya an fitar da mutum daya misali kai da matarka ko da matanka guda biyu ko uku da ƴaƴanku guda 20 kowanne zaka bada sa'i daya sannan kuma wato ko yau aka haifi yaro inda ya kai ranar sallah da zaka fita masa haka barori da bayi da suke gida duk za a fita musu duk wanda kai ne kake daukan nauyin cin abincin sa to zaka fita masa mun gane su a wancan lokacin suna fitarwa da sha'ir suna fitarwa da dabino har da ciku ma suna fitarwa to kamar yadda kuma na faɗa ba da dadewa ba kaga dabino mu ba abinci bane ba za ka je ka auno dabino ba ka je kana raba wa mutane don ba abinci bane yawa idan mutum ya ci dabino yana jin har yanzu bai ci abinci ba to abinci za ka nema wanda ake ci an gane nema abinci sai ka ba suna cewa kamsu arqalin wa thuluth kamar fan biyar da ɗaya bisa uku na fan ɗaya a lissafin kuɗi na mutanen Iraq mun gane shine wannan yanzu kuma ana maganar gram ko kilogram yana kaiwa 100 wani abu ban gama tantancewa ba zan gaya muku ba amma dai zan yi status cikin daren nan insha Allah sai ku gani koda wannan gram din shinkafa taliya makaroni da sauransu da akwai wannan gram din a jiki in ya dace in ka dauka ka bayar shi da yayi mun fahimci wannan to za a iya yin wannan kuma yanzu ina jin ita kanta taliyar ma har akwai wanda yake zuwa na aurowa so mutum ya yi kokari din ya baya kada mutum ya faki a cewa ya babu dama ana so mutum ya yi kokari ya baya ana so a wasa'a sosai na takwas dangane da sada zumuncin nan lallai ana son a ziyarci yan uwa sosai sassa da zumunci da abokan arziki da abokai da yan uwa da makwabta duk a shiga aka gaisa wadanda ya yi maka laifi duk a yayyafe wa juna wasu kun ga mun shigo azumin nan da su amma Allah bai kaddara cewa za su kawo wadannan rayuwa to me duniyar ma ta kanta gabaki daya har za ka rike wani ka ce ka yi masa abu kai masa abuwa ko da baya sada maka zumunci kai ka je ka sada masa zumunci imam muslim ya rawaito hadisi wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li qarabatu ina da yan uwa makusanta asiluhum wa yaqta'uni ni kullum ina ta kokarin sada musu zumunci su kuma suna tsinke zumuncin su da ni wa uhsinu ilaihim wa yasi'una ilai ni ina kyautata musu su kuma suna ta muna namu ahlumu anhum wa yajhaluna alai ni ina ta juriya akan abubuwan da suka mun su kuma kullun kawai in ban da wauta da rashin hankali ba abin da suke ba an gane wannan shine halin mu duk wanda kaga yanzu da zaran mutum ya dan samu kuɗi na dukiya Allah ya masa rufa masa asiri to sai kaga kawai an dauki karan tsana kawai an dora haka kawai dan kawai Allah ta'ala ya ba shi wannan shikenan duk wani laifin duniya sai a dora ce idan yana da kuɗi ne idan yana da kaza idan yana da kaza wannan ba daidai bane kun fahimta shi ma mutum ne kuma yana da abubuwa da yawa a kansa da ya kamata a ce yayi da ka dole a rike wa juna uzuri mun fahimci wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai la in kunta kama qulta fa ka'annama tusiqquhumul malla annabi ya ce in dai haka ne kai kana sada musu zumunci su suna tsinke ma suna maka wauta kai kana ta haƙuri kana kyautata musu su suna muna nama to kamar fa kana shayar da su wato dafaffen rerai ne almallu shine rerai dafaffe kamar ko in kun san da ake soya amaro ko kaga da rerai ake yi wannan rerai mai shagin zafin to kamar shi kake shayar da su inji annabi sallallahu alaihi wasallam wala yazalu ma'aka minallahi zahir alaihim ma dumta ala zalik, kuma ba za ka gushe ba kana samun wani mai taimako mai agaji daga wajen Allah ta'ala akan su matakar dai kana kan wannan hali. Daga wanda bai kai maka ziyara ba kai ka kai masa, wanda bai yafe ma ba ka yafe masa, wanda ya maka hauka ya maka wauta kai hakuri ka tsale shi ba wannan. An gane a duka rayuwar nawa ce da har za a tsaya ana ta tada hankali. Na tara a mata akwai kusakure da suke yi gaskiya wajen fita idi, za ga wata ta karin gashi an yi azumin nan fa an yi wata guda ana azumi, amma ita kuma yanzu tana can tana ta kwana za ta yi ana ta karin wata gashi kuma ta fito da duk masallacin juma'a masallacin idi. Kaga wannan wani irin abu tsinuwa ce fa ga wadda ta kara gashi da wadda ta aka karawa. To kin yi azumi wata guda kuma tun ran farko kin fito da tsinuwar Allah akan ki, kaga wannan ba daidai bane. Wasu za a gansu sun yi makeup inda ka san aljanu sun daddan bara kuma sun tafi filin yi duka wannan kuskure. A kamar yadda muka sani akan ware wa mata wajensu, to sai ka samu kuma inda suke din sai ka jan banda hayaniyoyi ba abin da ake a cikin wannan, babu nutsuwa ma da za a samu a yi ibadar. Sannan ana cewa assalamu alaikum, to sai kaga kuma ana neman a haɗe tsakanin maza da mata, ana ta ɗauke-ɗauken hotuna ana ta kaza ana ta kaza ana ta kaza, wannan duk ba karantarwar Annabi bace sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimta? Mata suna gefensu, maza suna gefensu, aka gama sallah shikenan mata su yi istikama hanyar tafiyar su, maza ma su kama hanyar tafiyar su. Wannan shi ne abin da Maki alaihi salatu wasalam ya karanta. Amma a babu wasu a gurin suna ta ɗauke-ɗauken hotuna har da 'yan mata da sauransu a filin idin ana ta yi, duka wannan ya saba karantarwar Maki alaihi salatu wasalam. Kuma ya kamata ce 'yan agaji ba su bari an yi haka ba, lallai su kori duk wanda suka ga ya tsaya da 'yan mata ana ta gwanda ɗauke-ɗauken hoto. Ya kamata ce an sallame su sun taho gidaje wajen iyayensu, kuma miji shi ne zai kula da matarsa da 'ya'yansa, ba kai bane za ka kula masa da 'ya'yansu cewa za ka rahoto gida ko za ka mata wani waye, duk wannan babu abin da ya shafe ka. Yawa iyayenta su ne za su kula da ita, kai ina ruwanka da har za ka ce za ka je ka mata wani ɗinkin sallah ka mata wani waye ka mata waye, duk ba wanda ya saka, wallahi ba wanda ya saka. Yawa kuma in ka haɗu da uba wanda ya san abin da yake, to kai ma ka san abin da za ka yi, dan me za ka yi mata ɗinki saboda me? Ba matarka ba ce ba, ka je ka yi wa mahaifiyarka, ka je ka yi wa ƙanwarka, ko ba ka bane? Akwai marayu waɗanda aka mutu aka bar muku, ka je ka yi musu, amma don me sai ka zo ka mata ta akai maka iyayenta ba za su mata ba? Za su musu. Haka ɗin shi ne zai ba ta daraja ita yarinya, zai kimanta ta, zai kimanta iyayenta, kai ma kuma za ka zama kana cikin mutuncin, baka kallafa wa kanka wani abin da zai zo ya janyo wani abu. To ana son a tuna waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi, a tuna marayu, a tuna kaza, a tuna kaza, duk ana son a tuna wannan yadda kake jin daɗi a wannan ranar ga 'ya'yanka ga mahaifinka ga sauransu, ka tuna wasu su ba su da shi, duk ka tuna wasu. Shi yasa ita kanta zakatul fitr ɗin ana so a kashe wannan ƙishirwan, su ji cewa su ma suna da dama, su ma an kula da su, su ma ana san su ba a manta da su ba, marayun da suke cikinmu da sauransu. Abu na ƙarshe akwai ɗan sakaci da wasu suke yi dangane da waɗannan ladubban da muka ambata. An fahimci wannan? Akwai sakaci matuƙa da ake yi daga wajen iyaye da kuma al'umma gabaki ɗaya na tabarruji ɗin nan da sauransu. Wannan duka wannan ranakun idi ne, kar a ce wai ran da aka je idi shi kenan kawai ranar ne za a fito kokin addini saboda haka gobe kuma a shiga duniya, a'a, haka duk har ranakun su wuce duka ranaku ne na da ya kamata a ce an sa ido an tabbatar da cewa ba a yi abin da ya zama ba daidai. Mun fahimci wannan? da karshe ina son in ja hankalin cewa kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba Allah ta'ala maka ya ba mu labarin bil amdan ba'ura a cikin alqur'ani wani mutum ne da ya san Allah kuma ya dandani imani amma ba atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin kawai da ya samu wata yar dama kawai sai ya saki hanya ya bi shaytani sai Allah ta'ala ya ce sai ya zama daga cikin gawun batatu to yanzu shaytani zai zo da full force din sa zai fito shaytani saboda an takure shi wata guda ba aiki da aka yanzu da karfin sa zai fito kada mutun ya zama wanda zai zo ya lalata ibadarsa a cikin satin nan ma da zai akwai wata mahaukaciya wadda duk shekara muka tunawa kanmu ita a maka take ta iya kafin ta haukace ta iya saka za ka kullun da safe za ta dauko kayan saka ta zo ta ajiya kofar gida sai ta gama saka mai kyau in za ta tashi kuma gaba ɗaya sai ta warware sakar gaba ɗaya sannan ta kwashi kayan kuma ta koma gida gobe kuma ta sake fitowa ta sake shine Allah ta'ala ya ce wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankasa ku kar ku zama kamar wannan mahaukaciya da take warware sakar ta bayan ta yi ta mai kyau an yi ibadoji da yawa a watan nan an yi salloli an yi sadakoki an yi karatuttuka an yi tahajjudi an yi sada zumunci an yi abubuwa masu yawan gaske kada cikin dan kankanin lokaci mutum ya zo ya warware wannan ibada sai zaman abinda Allah ta'ala yake so manufar kuma ba ta tabbata akalla so ake azumin nan ka rika jin sarrado a jikinka akalla wata shida haka ake so duka waɗannan ibadojin da muka koya a cikin watan Ramadan ba su ake daga an gama azumi ka tattara su ta ajiye su ba haka ake so a koda ba za ka yi su gabaki ɗaya kamar yadda kake yin su a cikin watan Ramadan ba amma dai bai kyauta a ce duka gabaki ɗaya ka manta da su da azumin watan Ramadan din nan kullun da Qur'ani a hannunka nan ganka da iya fizma al-Qur'ani ne ko wa'azi kake ji an kada ga wayarka wa'azi ne da sauransu dare da rana dan haka in an fita daga Ramadan din ma ka sawa ka tsara wa kanka cewa akalla kullun zaka karanta ko da shafi ɗaya ne na Al-Qur'ani zaka ambaci Allah ta'ala zaka yi nafil kullun nan musamman rawatib din nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Ubay bin Ka'ab cewa salloli guda 12 wanda duk ya kiyaye su Allah ta'ala zai gina masa gida a aljanna da su waɗannan din raka'a 4 kafin azhar raka'a 2 bayan azhar 6 kenan raka'a 2 bayan magariba 8 kenan raka'a 2 bayan sallar isha'i 10 kenan sannan sai raka'a 10 fajr an fahimta dama wuturi kowa ya riga ya san inna lahu wutrun yuhibbul wutr lalle mu tarbiyantar da kanmu a yanzu wannan ne zai sa kaga kana dan jin cewa akwai a ibada da azumi a cikinka sannan kamar yadda muka sani dai ta sallah ita ce babba cikin dukkanin abin da Allah ta'ala yake so ista'inu bis sabri was salat din nan dole akwai shi mu ci gaba da yi wa kanmu addu'a da garin mu da shugabannin mu da kasar mu da jihar mu duka kowa yana bukatar addu'a mun gane kawunan mu muna bukatar addu'a garin nan namu da muke zaune a ciki ba mu da wani gari da yafi shi yana da bukatar addu'a sannan jihar mu ma haka tana da bukatar addu'a yanzu kan ana san addu'a ma a wannan jihar ta mun bayyana wannan ko yawa so sai ana yi wa jihar addu'a da kasar kuma ita ma tana da bukatar addu'a ko to akwai bukatar addu'a gaskiya mu rage wannan kace na can da muke ya zama na addu'a ta fi yawa a cikin mu muna roƙon Allah Ubangiji ya karɓa mana Allah ta'ala kuma ya saka kowa da alkhairi Ubangiji Allah ya saka kowa da aljanna idan aka ce za a yi ta faɗar abubuwan da aka yi zai ja mana lokaci mai yawan gaske amma Allah Ubangiji ya san gudunmuwar da kowa ya bayar haka Allah ubangiji ya saka kowa da alkhairi a malam karanta mana alqurani sai malam mana nasiha sai kai mana addu'a sai mu tashi insha Allah okay akwai yan uwa da ya kamata ce sun zo babu da akwai su malam daga bega tari sun ka sun za sun to za su zo wurin tafsirin kuma ma dai sun samu matsala a hanya ina ga zuwan nasu ba zai yi ba so Allah ta'ala ya saka musu alkhairi kuma Allah ya ba su ladan niyya a zumuncin da suka so su in ba kuma ta ba lafiya ba sun zo su muka rufe tafsiri so Allah ya saka musu alkhairi malam zai karanta mana alqurani sannan daktar kuma zai mana yan nasiha takaitacciya sannan ko limamin masallacin nan ne malam Karim sai ya matso daga kusa shi kuma ya jawabin godiya sai mu tashi kuma sai wata shekara Allah ya sa bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim shar'a lakum minad dini ma wasa bihi nuhaw wal ladhi awhayna والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
جزاكم الله خيرا